Washington DC Jama'a sauraron mu barkamu da warhaka Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
tare da ni Amina Buhari Auna
to a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 18 ga watan Oktoba wato a yau ma ranar 18 ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan gudunmuwar matasa ga siyasa da ci gaban al'umma
barar da yanzu muke fama da ita tana da alaka da jahilci kwarai da gaske na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na damammaki wanda suke a ƙasa wanda mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin bara din
Haka yake Sarfilu da alama wannan matashi yana gugurmaya ne a fannin almajiranci.
To lalle fa za jama'a za ku ji karin bayani. To wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta zagaya jihar Kano ta tattauna da matasa domin jin irin nasu gudunmuwar da gugurmaya.
Sai ku ta zo muku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe. To ba tare bata lokaci ba ga baraka da wannan matashin wanda ya almajiranci a da kuma yake kokarin ganin an gyara tsarin samun ilimi ta almajiranci domin taimakawa al'umma.
Shi menene hangen matasa akan wannan batu na hana bara?
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Hajiya Baraka ni sunana Sadisu Salisu kuma da kika ce kungiya ina wakiltar Amfarka Youth Development Initiative sannan da kuma gidan almajirai wanda wayannan duka kungiyoyi ne guda biyu wadanda zai mun wahala kware daga sai na iya wari su zuwa gida biyu domin muhimmancin su akan abin da ya shafi wannan ainihin maudu'i a zahirin gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci wanda ya kamata mu tattauna akwai abubuwa da yawa da suka tattare suka hadu suka tattaru a abin da ya shafi bara a takaice da farko zaki tambaye ra'ayina ra'ayina zan ce bara ra'ayina bai wuce ra'ayin abinda ainihin addinin musulunci ya tabbatar ba to amma akwai abubuwa da yawa waɗanda a lokaci ɗaya mutum ba zai iya yanke shawara ya ce gashi abinda yake da ya shafi bara ba a ra'ayina zan ce kamar yadda nace miki bara addinin musulunci baya goyen bayan bara to sai dai akwai kuma waɗansu dalilai wanda zaki kalla su waɗanda suke yin bara din nan tunda ko akwai shartai wanda in mutun ya riga ya cika su bayan da zai dole zai shiga bara amma in kuma in kika tambaye ni akan abin da ya shafi ita wannan ƙasa da muke ciki akan shi wannan al'amari na bara zaki ga abu ne mai mutukar cin rai duba da yanda ita kanta tsarin ƙasar ban san ya zan saka shi ba amma mutane suna cikin wani yanayi wanda duk da wannan yanayin zan alakanta cewar barar da yanzu muke fama da ita tana da alaka da jahilci kwarai da gaske da muke fama da shi na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na damammaki wanda suke a ƙasa wanda mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin bara ɗin. Akwai kuma ishu na abin da ya shafi mutuwar zuciya wanda duk dai in kika duba zaki ga ya koma abin da ya shafi shi jahilci din ko kuma rashin samun wayewar kai da muke fama da shi.
Kungiyar ku wace irin yunkuri take yi na ganin ta dakile wannan matsala?
Dalilin da yasa nace su almajiri zaki ga da bambanci da barar su da kuma barar da waɗanda suka dauke ta a matsayin sana'a shine kinga kamar ni a matsayina na wanda na taba yin almajiranci nayi bara amma ba kalan wannan bara kuma a yanzu haka bana bara ba ma na fatan wani yazo yayi bara saboda me ban dauke ta a matsayin sana'a ba na dauke ta matsayin wani abu ne na lokaci wanda saboda mutum ya samu abin da zai ci da zai wanke kayan da zai saka yayi ta wanda kuwa akwai wayanda tun lokacin nan tun ma kafin mamu almajirancin bara suke kuma har yanzu bara suke yi kinga in kika zo kika hada su da wayanda suke yin ta domin neman abinci kinga a wato zance su ba a yi musu ainihin wato adalci ba. Zo da haka kamar yadda nace akwai hanyoyi da yawa gaskiya da gwamnati za ta iya amfani da su shine abin da ya shafi su almajirai shine gwamnati ta ainihin wato ta reformation shine abin da kullun muke kira shine gwamnati ta yi reforming din wannan system din na almajiri duba da cewar dadewar da system din ta tana ana amfana da ita.
Waɗanne irin hanyoyi kake tunani gwamnati ya kamata ta saka da za a daidaita wannan matsala a bambance almajirai makaranta alkur'ani da kuma almajirai da suke bara akan titina?
Abin da ya shafi dangane da abin da gwamnati za ta iya yi domin kawo mafita akan wannan al'amari da ya shafi ainihin wato bara a zahiri akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya amfani da su takaice zan iya cewa akwai Professor Ibrahim Badamasi daga Jami'ar Bayero ta Kano yayi wato extensive research akan shi ainihin wannan issue da ya shafi bara musamman ma a kwariyar birnin Kano ya kawo kuma shawarwari da yawa wanda ya kamata a bi domin dakile wannan ishu na bara kuma na ji daɗi da kika yi maganar yanda za a bambance abin da ya shafi su almajirai waɗanda suke a karatu da kuma almajirai waɗanda kawai suke bin hanya ko bin titi suna yin bara. To sai dai shi ishu wannan na bara ɗin kamar yadda na ce miki ishu ne mai matuƙar faɗin gaske wanda yana da buƙatar tunda an yi za a ce an rarraba ita ma bara ɗin zuwa mataki-mataki ko kaso kashi-kashi na ita wannan bara ɗin kamar yanda kika faɗa cewa akwai waɗanda su kawai kan titi suke bi suna yin wannan bara ɗin akwai kuma almajirai waɗanda suke suna fitowa ne domin neman abincinsu ko kuma ɗan kuɗin da za su siya omen da za su yi wanki ko kuma wasu 'yan buƙatunsu wanda ba su taka kara sun karya ba. Kamar daga cikin dalilan da na zayyana miki cewar suna daga dalilan da suke sawa mutane suke yin bara wato talauci wato mutuwar zuciya abin da ya shafi na rashin ilimi ko kuma rashin wayewa na sanin damammakin da suke a ƙasa wanda mutum zai iya amfana da su. Ina ganin idan za mu koma cikin waɗannan dalilan da suke sa mutum ya fara bara mu ga waɗanne ne za mu iya ko kuma a ce gwamnati za ta iya kawo mafita daga irinsu duk da cewar yanzu haka gwamnati tana da irin wasu daga cikin kalar waɗannan damammakin waɗanda matasa za su iya amfana daga gare su. To amma kamar yadda na ce miki da yawan matasa ba su da wayewar
sanin waɗannan damammaki sannan kuma ta yaya za su iya amfana daga gare su ta hanya mafi dacewa. So wannan ya zama cewa dole gwamnati ko kuma mu al'umma dole za mu ci gaba da wayar da kan mutane akan illoli na ita wannan bara din, duba da yadda da yawa an kika ga da yawa akwai wanda kina gani kin san ba su san illar abin da suke shiga ba. Shi wannan shi ya ƙara bambanta abin da ya shafi bara da almajirai suke yi waɗanda suke a makaranta da kuma waɗanda kawai su sun ɗauki bara ɗin ne a matsayin sana'a.
Madalla har ila yau dai ga Barka Bashir da sauran matasan da ta tuntuba.
A halin yanzu ana batu na naɗe-naɗen shugabanci a matakin gwamnatin tarayya, shin menene ya matasa suke kallon yadda tafiyar naɗe-naɗen nan take, shin akwai yiwuwar za a ba su damammaki ko kuwa akasin haka?
Wai da kika sani Baraka, shi wani al'amari wani abu ne da kacokan yanzu al'amarin kusan shi ne a gaba, musamman ita gwamnati kallon da ya kamata ta yi. In aka duba ana samun mukami, to kamar wato shiga mota ne, kana shiga mota idan ka kunna mota ka to kawai tuka za ka yi, babu wani maganar alamun ajira ko a jinkiri akan fitar da waɗanda za su dafawa ita gwamnati walau ta tarayya da kuma jihohi waɗanda za su haɗu su taru su yi aiki domin a ciyar da wato ƙasa gaba da ma kuma jihohi baki ɗaya. Alhamdulillah muna ganin hasashen cewa gaba ɗayan kika duba zaben da ya gabata na kurkusan nan ya nuna cewa matasa a shirye suke ƙwarai domin su kawo yankinsu da ƙasarsu gaba, guri da duba da irin yadda mutane aka fito matasa suka fito a matakai daban-daban kuma aka zaɓe su wanda yake ƙasa da shekarun da ba a san mata ba. To muna sa rai ita wannan gwamnati da take kai a yanzu da ma sauran jihohi ƙwarai su fito da tsare-tsare da kuma mukamai da matasa za su shiga ciki su amfana, domin kuma su amfanar da ƴan uwansu matasa.
Menene kuma tsammanin matasa?
Ito kamar yadda kika sani ne da al'umma duk ta sani, ita rayuwa ta siyasa ko ta gwamnati har yanzu kusan mu a wannan nahiya tamu ta Afirka kusan koya muke ba Najeriya kaɗai ba, to amma ana cikin waɗannan tafiya zaki ga cewa matasa idan Allah ya taimaka suka shiga cikin wannan tsari kuma akai abubuwa na gaskiya wanda yake na daidai, zaki ga cewa insha Allahu kukan da matasa za su ba zai zama mai yawa ba, kuma za a dama da mu matasa da kuma al'umma baki daya, musamman shi matashi duk abin da kika sani ko da a doren kowane abu ne to yana yin nasara ne da irin gudunmuwar da matasa ke bayarwa. To a wannan gabar kin ga jan hankali ne ga su jagorori da shugabanni, musamman ga waɗansu jagororin yanzu a yanzu suna ta fujiro da abubuwa walau da gwamnati a hannunsu ko ba gwamnati a hannunsu ba kama suna, amma ga waɗansu nan kamar in na ɗauki da jiha ta jihar Kano akwai wanda zaki ga gaba ɗaya sun sadaukar da rayuwarsu akan rayuwar matasa kuma ba masu da gwamnati a hannu. Abin sha'awa sun yadda suna kuma gayyatar al'umma cewa su shigo su taimaka wa matasa domin shi ne ƙashin doron zaman lafiya. Ko da abubuwan nan da kike gani ana ta yi na wato ainihin rashin zaman lafiya da kuma fadace-fadace da tashin hankali a waɗansu gurare da yankin ƙasar nan, ai kacokan idan ka taimaki matashi ka bashi wani abu da zai iya yi guda ɗaya domin ya jawo ƴan uwansa matasa su goma, zaki ga abubuwan sun canja daga yadda suke, domin mutum yana da wani abin da zai yi ko ya samu wani jigo musamman ginshiki na rayuwarsa wanda yake ilimi, wanda idan Allah ya sa ya matasa suka yi ilimi a kasashe na kasashen da ake za a iya damawa da matashi a kowane fanni na ilimi, zaki ga cewa abubuwan nan har ta dana da ita harkar jagoranci ko shugabanci in matasa suka shigo cikin ta, zaki ga sun wato ainihin haifar da al'amari wanda yake abun ban sha'awa, wanda yake anan nake kiran sauran matasan mu gaba daya na jiha da kuma na kasa baki daya na jihohi, lalle lalle mu koma mu tabbatar da jagororin da suke ingiza mu fagen ilimi su zamu dafawa a kowane lokaci, musamman wani abun sha'awa kin ga a kwanan nan a jiya jiya sanata wanda ya gama Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa, naji a hirarsa ina bayanin cewa matasa ma zai taimaka akan cewa da aljihunsa zai dauki mutum 3,700 ya tura su kasashen waje domin a samu wada al'umma, wato ainihin mataki mai haifar mai wanzar da zaman lafiya. To wannan ai ba karamin abu ne wanda za a kalla ba, kuma ba karamin abu ne wanda za a jinjina masa ba. Siyasa ita ce ka kawo wa yankin ka ci gaba.
Alhaji Abdullahi Mahmud Sakarma, wanda aka fi sani da Abdullahi Sakarma.
To mana Abdullahi Sakarma, gashi dai ana ta farwa rana kan nada kwamishinoni, an nada su, kuma gashi yanzu ana ta raka su office. Shin abin da ya kamata al'umma su kalla kenan rakiya ko ko kamata yayi akalli ayyukan da waɗannan kwamishinoni za su?
So alhamdulillah, ni a na bangare da na dau layin siyasa na tunatarwa da faɗan matsaloli na al'umma, ni na yadda cewa rakiyan tana da ma'ana amman ta fuska biyu. Wasu suna rakiya ne don biyan bukatunsu personally, wasu kuma suna rakiya ne don su tunatar da bayan Allah akan cewa Allah ya dora musu nauyi na jama'a na jihar Kano, Allah ya dora musu nauyi ya ba su dama don su sauke nauyin mai girma gona da kuma sauke nauyin al'umman jihar Kano.
Idan waɗannan masu madafin ikon aka dora su akan mulki suka yi alƙawarin za su yi ayyuka akan wasu batutuwa, idan ba su yi ba me kuke yi?
To ni dai a nawa layi da yin ɗauka na siyasa, ban ɗan layi na siyasa irin na shauran mutane ba, layi na maganin ya za a taimaka ma jama'a, za a ma mutane aikace-aikace da garinmu zai bunƙasa a matsayin ɗan asalin jihar Kano. Mu al'umma jihar Kano zai amfani da wannan dama in yi kira akan tambayar da kika yi, daga farkon hawa mutum har zuwa lokacin da Allah zai kai mu nan shekara hudu mutum ya sauka, mu dinga kiraye-kiraye da tunatar da su. Ni layin da ni ɗauka kenan, don ɗan adam bai a cika ɗari in ba za ka danga tana musu cewa ga halin da suke ciki, ga matsaloli kaza kaza da shauransu, ba sai shagala igiyar mulki na canja su. Kamar yadda kika sani na sani, wasu da yawa sun hawo sun yi rantsuwa da shauransu, daga ƙarshe ba su cika mutane a alƙawarin su ba, amma yawan tunatarwa maimakon babalanci a dinga faɗan personal problem da cin mutunci, kamar yadda aka ba da dama a dinga magana a siyasance, a dinga maganganu akan maganar ayyuka da kuma taimaka ma jama'a, ta haka za a samu yadda ake so da shauransu. Ni layin da ni ɗauka kenan.
To ina mu kuma matasa, shin matasa sun farga ko ko har yanzu suna wannan
baki? Matasa sun farga, don mai girma goma ma ya farga, an cika duba nadin da ya wannan karin majority matasa ne. Na daya, na biyu su karkar suna tsare tsare da za su yi su inginta rayuwar matasa da shauransu, tunda su ne manyan gobe. Muna kuma musu fata alheri, tunda tsari na siyasa yanzu ya juya, dole sai an tafi da matasan. Kuma muna kyauta da ta, kan kika duba shi ma mai girma shugaban kasa haka yayi da shauransu.
Sunana Faruk Koki, gaban matasa na kofar Mazugal. Ce ai duk abin da aka ce abu ne na kishin kasa da gyaran kasa, to dole ka zo ka bada gudunmawa, domin idan muka rufe idan mu muka ce a kullun abin da muke so na siyasa shi zamu ta tafiya akai, to ba inda zai haifar mana, ba zai haifar mana da dami ido ba.
Kafin in je ga tambayar da nake son yi maka, gashi an yi yakin zabe an kafa mulki, ka gamsu da yanda aka tafiyatar da yakin da kuma yanda aka kafa mulki, matasa an yi su adalci?
To gaskiya ba za a ce gabaki ɗaya an musu adalci ba, amma dai gwamnati ta yi iya bakin gwargwadonta wajen canjawa.
An yi wa matasa adalci ko kuwa?
An yi musu adalci, an kwatanta gaskiya. To naga azubin da aka samu, an sami da yawa sababbi, kuma shekarunsu bai kai irin na baya da aka zuzuba ba. To a haka, a hankali yana mai tabbatar miki da cewa ƙasar nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah.
To yanzu gashi wasu daga cikin matasan sun fara kai kuma akan cewa
an kai har wata uku an fi kwana ɗari a kan karagar mulki har yanzu ba a naɗa kwamishinoni ba suke tunanin kamar akwai lambaji cikin naɗi.
To ai duk abin da mutum zai faɗa shi dai gwamna shi gwamnati ita ta san abin da ya dace da ita kuma mu ba wai garaje ake yi ba muna nema gwamnati ta tsaya ta duba mutanen da za su a ba su amana waɗanda za su zo su taimaka a ga cewa ƙasar nan da jihar nan an kawo canji mai kyau an kawo tsare-tsare da mutane ba za su sha wahala ba an kawo tsare-tsare a harkar ilimi harkar noma harkar kasuwanci da sauran aikace-aikace muna so gwamnati ta tsaya in ma za a kai nan da shekara ɗaya ta tabbatar da cewa mutanen da za ta kawo mutane ne masu adalci mutane ne masu kishi waɗanda za su kawo wa talaka ci gaba ba wai garajen ba duk garajen da aka yi a baya me aka yi me ya haifar duk bai haifar mana da ɗa mai ido ba ina mai tabbatar miki da cewa idan aka bi tsari na gaskiya aka tafi a hankali to za a samu mutane waɗanda in Allah ya yarda za a kawo su kuma za su kawo mana ci gaba.
Ta yi da dama matasan kasance wa shugabannin nan kullun alƙawari ɗaya suke yi kullun za su ce za a yi za a yi wancan karo an ce za a yi matasa da dama sun ce ba a yi kuma yanzu sun daɗa cewa za a yi shin za a yi ne ko koya kuke gani.
To ai an fara ma ina gaya miki kamar misali yanzu a harkar noma mai girma shugaban ƙasa da mai girma gwamnan Kano na ga tsari na je da kaina hukumar nada na je daula hotel na ga yadda aka kirawo matasa mata da maza da guragu waɗanda masu buƙata ta musamman su kansu ba a bar su a baya ba a tsari wanda yake na youth empowerment na farmers da za a yi wasu za a koya musu kiwon kaji ko har makafi duk suna cikin wannan tsari da matasa dama tsarin indai ka kai shekara 40 to babu kai a ciki sai dai ka je kai harkar noma sai dai a saka a cikin harkar noma to ina mai tabbatar miki da cewa indai aka taho a haka aka tafi aka tabbatar wannan abu ya tabbata shugaban kasa aka yi shi ya tabbata ya je hannun mutane to matasa za su zo su dawo su zo su karbi kasan nan.
To madalla Baraka Bashir daga Kano a Najeriya.
Zaten siyasa ba fushi ake ba kun baga ba ke ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bilaberiya iri haka inda ya kai su kudi bi kongo iri haka inda ya kai su kudi bi serelewa iri haka inda ya kai su kudi bi burundi iri haka inda ya kai su.
Amina. Lalle fa ga
yan Nijar. Yau kuma Nijar ta yi shekara 61 da zama jamhuriya.
Da zama jamhuriya.
Ba dai
samun yanci kai ba jamhuriya ko?
Jamhuriya.
To kin san nan abu biyu ne.
Lalle
ko. Akwai independence akwai republican. To zama jamhuriya kenan. To me kika shirya mana a wannan kin san sukan yi bikin dubbiki sukan kira shi sallah a Nijar.
Oh haba.
A kwarai kwa. Duk wani taro da za a yi dubbiki indai a Nijar ne za a ce sallah kaza sallah kaza. To mu sai sallah ta zo sallah ta gaske muke cewa sallah. To amma su duk wani gangami ko wani bikin murna za a yi da wani abu to sallah. To yau a Nijar suna sallar
sallar zama jamhuriya kenan 61
na zama jamhuriya ta Nijar.
To kaga ko ba yanda za a yi mai maganar Nijar a nishadi ba za mu kira su Ado Bore ba.
A to nan haka yake to.
Kamar yadda aka sani ranar 18 ga watan Disamba ita ce ranar da kasar Nijar ta zama jamhuriya wato yau shekaru 61 kenan. Kuma a wannan karo na cika shekaru 61 da ƙasar ta zama jamhuriya birnin Tilaberi shine ke karɓar bakuncin wannan sallah domin a zamanin Tanti Muhammadu wato shugaban ƙasar Nijar na zamanin jamhuriya ta biyar ne ya kullo da wannan tsari cewa to sallar nan ta jamhuriya ya kamata nan gaba a rinka yin ta tamkar sallah ta karɓa-karɓa. Wato idan aka yi a wannan jiha baɗi idan Allah ya kai mu sai a yi a wata jiha kuma tunanin gwamnatin tasa a wancan lokaci shine cewa wannan shine zai baiwa yankuna na ƙasar samun damar a yi musu gine-gine manyan gine-gine dai da suka hada da hanyoyi da wasu gidaje da dai irin su filin jirgi da makamantansu mafari kenan aka bullo da wannan tsari wanda kuma shugaban Muhammadu Isu da zamaninsa wato lokacin da ya hau kan karagar wannan mulki shi kuma ya ci gaba da gudanar da wannan sallah da ake yinta daga wannan jaha zuwa waccan. Yanzu dai za a iya cewa an yi jihohi kimanin bakwai. Wannan ta tilabari ita ce sallah ta bakwai, kuma baɗin Allah ya kai mu za a yi sallar ta difangla wato shekarar 2020 in Allah ya kai mu.
Ita ko ita ce za ta zama ta ƙarshe ko?
Lokaci ne na murnar ganin wannan rana, wanda kuma albarkatun haka jami'an tsaro, ɗaukacin jami'an tsaro kan yi fareti, wato su huto su gwada bajinta, su gwada salo, da kuma irin dubaru da suka lakanta na aikin tsaro ko kuma aikin da aka sani da wajen soja. Haka kuma su ma fararen kula wannan rana a wurin su rana ce ta yin fareti a gaban shugaban kasa da kuma dukkan shugabanni na ita wannan kasa ta Nijar.
Aziz Adili Toro abokin aikin mu da wakilin sashen Hausa a Yamai.
Sallamu wani barma ba.
Da ya mana bayani akan wannan zaman
sallah ta jamhuriya ba kare da gaske. To masha Allah kin je to kin ga wani tsari da suke a Niger cewar duk wato shekara idan za a yi wannan bikin daga wannan jaha sai a tafi wata jihar, daga wata jihar
sai a tafi wata jihar.
To abinda suka ce shine a samu damar wato samar da abubuwan more rayuwa a wannan jahohin. Wannan lamari ne mai kyau, to muna ta yan Nijar gabaki ɗaya da wannan sallah da ake da fatan za a yi a kammala lafiya.
Maryama wai tana jiranka, kai rabu sai ka zabu mai sonka, Lamishi wai tana jiranka, kai Hajara sai ki zabu mai sonki, Alhaji Rabi na jiranki, soyayya ba wana ake yi ba, soyayya ba wuce ake yi ba, soyayya don ku zo mu so juna.
Talakama na yin ta.
Ata kowa ce ai ba wata wata mai kuɗi ba.
Shin mun sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Dan Crafton tare da abokin aiki na da ya tare gabatar da shirin Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki duk da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.